الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبقى بأ الله تبارك وتعالى لدوك من دنجينيه ماما لكن قوة دكومي بباد ايا واندي ساكي قدر ورمو قواني يمتين رانت داربا أشرند أكو بوات جماد الآخرة شكرا تدبو لدري حدود تلاتين دبيار bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 13 a bangaren lissafi suratul Ra'd kafin darasi na yau bale fi din tambayoyi suka iya gabata na'am tsohon ya samu lafiya wai kasancewar mahaifi ne ba shi da lafiya sai ya zamanto ya dau azumi daukan azumin nan sai ya sanya ya ƙara ta gayyara ma'ana ya wahala kwarai saboda tausayawa dan shi sai ya ce masa aje wannan azumi na rama maka to azumi kuma ya zo ya wuce shin rama masa zai yi ko kuma ciyarwa zai yi to shine sai muke tambayar me tambaya shin tsohon da ran shi ya samu lafiya ko kuma Allah ya masa rasuwa in da ran shi ya samu lafiya ramar wannan azumi dole shi zai rama ba maganar dan shi rama masa an gane ko wannan kuma da yace masa ya aje wannan yayi daidai daman kasancewar rashin lafiya tana ɗaya daga cikin uzura guda 6 wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba mu damar muna iya ajiye azumi kamar yanda uzuri na farko dai shine rashin lafiya dalili akan sa fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra uzuri na biyu wato shine bulaguro uzuri na uku jinin al'ada da jinin biki uzuri na hudu wato shine ciki da shayarwa uzuri na biyar yunwa da kishirwa masu tsanani wanda mutum baya iya kai azumi tare da su na ƙarshe shine wato dattijantaka to dan haka anan kenan in ya samu lafiya kuma zai iya rama wannan azumi to ya zama wajibi akan shi ya rama in ko Allah ya masa rasuwa ne to wannan dan shi zai rama masa wannan azumi amma menene ramuwar anan ciyarwa zai yi sai ya kirga iya kwanukan da ya sha na azumi amma dun kowane yini kamar yanda yake cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da ta fada ma Amra cewa Amra ta ce mata mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa amma akwai azumi na Ramadan akan ta Aisha sai take cewa ki sadaka wato da mudu biyu shine rabin sa'i ga miskini a madadin kowane yini da ake bin mahaifiyar ki na azumi. Haka kuma Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, shi ma haka ya bada wannan fatawa wanda ake bin shi bashin azumi na Ramadan. Allah ya masa rasuwa, to danginsa na kusa sai su ciyar. Kuma haka ya tabbata wato daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda gaba daya. Abinda suka tafi akan shi mutumin da ake bin shi bashin azumi na Ramadan, Allah ya masa rasuwa ba tare da ya rama ba, to danginsa na kusa magadan shi kenan sai su ciyar. Wannan shine iya ramuwar azumi. Inda na addawal ne kamar yanda bayani ya gabata, to shine za a rama kamar yanda haka Aisha ta fahimta, kuma haka Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, haka suka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am,
kamar da shine ina neman ƙarin bayani kan zuhur a sunnance. Mai ya ga zuhur sai a ga sufaye.
Wai tambayar dan uwa, me ake nihi da zuhur? Idan aka ce zuhur, yana da abokin tafiyarsa shine alwara. Don haka galibi malamai suke hada su a guda daya, az-zuhud walwara. Idan aka ce az-zuhud, yafi fadi akan alwara. Idan aka ce alwara, shine mutum ya zamanto yana tsantsanin haram. Amma duk abinda Allah ya halitta masa, to wannan fa yana yalwata ma kansa, shine ake kira da alwara. Shi dai haram, to yayi hannun riga da ita, ya wadatu da abinda Allah ya halitta masa. Shi kuma kenan aka ce alwara, wato shine tarkuma ma yukhafu daruhu fil akhirah, barin abinda ake jin tsoron cutarwarsa wato a makoma lahira, shine ake kira da alwara. An gane ku? Sannan shi ko in aka ce az-zuhudu, kenan tarku ma la naf'a, wannan tarku ma la yanfa'u wala yaduru fil akhirah, barin abinda bayya amfanarwa a lahira kuma bayya cutarwa. An gane ku? Kenan anan shi wanda yake zahid mai kyamar duniya, duk abinda zai aikata to sai ya tsaya ya kalli wannan abu, shin in na aikata akwai amfani a kansa a makoma lahira? Idan ba amfani a kansa a makoma lahira, sai ya wazir da wannan abu. Kuma abin nan bugo da ƙari, akwai cutarwa a kan shi a makoma lahira, sai ya wazir da shi. Amma shi wanda yake alware mai tsantsanin haram, shi ba ruwan shi da cewa akwai amfani a makoma lahira ko babu, a kenan shi in dai abu ne wanda Allah ya halitta, to zai tsaya ya yalwata ma kansa. Amma duk abin da ya tabbata zai cutar da shi a makoma shi lahira, to zai kaurace masa. Shi kuma az-zahid, duk abin da in dai babu amfani na lahira a cikin shi, to koda ya shahi duniya ba zai bata lokacin shi ba a kai shi. Tare da haka kuma ya kaurace ma duk abin da ake jin tsoron cutarwar shi a gobe kiyama. An gane ku? Kenan shi alware mai tsantsani, shi in dai abu ba cutarwa a gobe kiyama, to koda babu amfani, to yakan iya aikata wannan abu. Amma shi kuma zahidi, kenan shi sai abin da ke akwai amfani a makoma lahira kuma zai aikata shi, sannan duk abin da ake jin tsoron cutarwar shi a gobe kiyama yana kaurace masa. Amma ba kamar yanda wasu suka fahimta na cewa mutum ya ringa sanya kaya ciccirarru, riga, wuya da dauda, mutum ya ringa bin jibji yana daukan abincin da aka je aka zauda ya ringa ci, mutum ya ringa gasa kamzo yana ci, da ya sa takalmi ya yi hancin kaba da sauransu, wannan duka ba zuhudu ba ne ba. An gane ku? Wannan ba zuhudu ba ne ba. Shi abinda ake nihi da zuhudu kawai mutum ya tsaya duk abinda ka san zai cutar da kai a makoma lahira ka kaurace masa. Kuma duk abinda ka san babu amfani na lahira a kansa, to kar ka tsaya ka bata lokacin ka, wannan shine ake kira da zuhudu. Don haka magabatan ƙwarai sun wallafa littattafai akan wannan babi, musamman al-Imamu Ahmad ibn Hanbal yana da littafi akan haka, haka nan ɗansa Abdullahi haka nan Ibnul Mubarak shi ma yana da littafi Kitabuz Zuhud, don haka kuma galibin littattafai da malamai suka wallafa, musamman littattafai waɗanda suke na hadisai na kwadaitarwa da tsawatarwa, kalla ne ka samu malamin da bai yi babi ba akan Zuhud, an gane ko da alwara. Na'am.
Mutum ne yake bin abokin kasuwa shi kudi, to kuma abokin kasuwa na shi yana tambayar bashi sai su kai kasuwa tare su ka samu riba. Zai yi halacci ka rike ka ce shi ke
nan. Wai a shar'ance ya halatta kama mutum kamuwa shi ne abin da ke tambaya. Kana da haƙƙi akan mutum, ka masa aiki ya ki biyan ka, ko kuma ka bashi bashi ya ki biyan ka, kayan shi suka faɗo hannunka, za ka iya masa kamuwa? A nan sai ka tabbatar da cewa yana da halin biyan ka ya ki biyan ka, sannan za ka iya masa kamuwa. Amma matuƙar ba ka da tabbas akan haka, to wannan yana nuna rashin mutunci. Na dan kana bin mutum. Wato dan shi idan mutum kana da haƙƙi a kan shi, sawa'an aiki ne ka masa, bibiya ka haƙƙin ka ba, ko kuma bashi ne ka bashi, to in ka tabbata baya da halin biya, tilas ne akan ka ka saurara masa a kai lokacin da Allah zai hore masa domin ya sauke nauyin da yake kan shi. An gane ku? Idan kwa ka yafe masa, to wannan kuma shi ne ya fi dacewa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa, wa in kana ku usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ubangiji ta'ala ya ce, wa in kana ku usratin, in har wato ya kasance ma'abucin tsanani ne wanda kuke da haƙƙi a kansa, Ubangiji ta'ala ya ce, na kan ku saurara masa izuwa yalwa, ma'ana Allah ya yalwata masa domin ya samu halin biya. Amma ya ce, da za ku yi sadaka ku yafe masa haƙƙin naku wanda yake kansa, to shi ya fiye muku alkhairi in har kun san da haka. To amma duk lokacin da aka tabbatar da mutum yana da halin biya ya ki biya, to wannan akan iya masa kamuwa, amma mutum ba shi ne ke yanke ma kanshi hukunci. An gane ku? Sai ka kai ƙaran shi inda za a biya haƙƙinka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala wannan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, taurin bashin mawadaci wato yana halitta cin mutuncin shi, ma'ana zubar da mutuncin shi. An gane ko? Don haka kenan ana iya takura shi a matsa shi, dole sai ya biya wanda suke da haƙuƙuwa a kan shi, mutumin da yake da halin biya yake biya. In ka masa kamuwa a nan kuma shi ya yabi ya kyale, to shi kenan kana iya ɗaukar iya abinda yake haƙƙinka. Amma mutumin da damun bai saba maka haka ba, to bai ya dacewa don abin shi ya faɗo hannunka ka riƙe. Amma in ya kasance sabon shi ne, kuma ko ka tabbata yana da halin biya yake biya, to wannan ba laifi, ana iya masa kamuwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 33 a wannan sura ta 13, suratul Ra'd. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum al-aya. Ubangiji ta'ala ke cewa, afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, shin yanzu wato Ubangijin da ke tsaye, ko kuma shin yanzu wanda yake tsaye akan kowace rai, an gane ko, dangane da kula da bima kasabat, abinda ta aikata shi ke kiwanta, shi ya san halin da take ciki, kuma shi ke azurta ta, kuma shi ne zai sakauta mata ita ran da abinda ta aikata a gobe kiyama, shin wai shi ne ya fi ko kuma wanda bai isa ba ya yi haka? Don haka Ubangiji ta'ala ya cancanci suna na Al-Qayyum. Idan aka ce Al-Qayyum, wanda yake ya kai matuƙa a wajen tsaitsayuwa, me ake nihi da tsayuwa a nan? Ba ana nihin tsayuwa kishiyar zama, ubangijin da yake wadatacce da kanshi bai ya buƙatar komai a wajen kowa, sannan kuma kowa da komai suna da buƙata a wajen shi. An gane ko? Shine yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Shin yanzu ubangijin da ke tsaye akan kowace rai bima kasabat, wato dangane da abin da ta aikata, shi ke kiwonta, kuma shi ne matsani game da ita, shi ne mai azurta ta, kuma shi ne zai sakauta mata da irin abin da ta aikata a gobe kiyama. Shin ya zamanto kamar wanda ba haka ba, shi ne gunki wanda ne shi sai ya dauke shi ya kai ya ajiye shi inda yake zuwa ya je masa sujada, in yayi datti shi zai zo ya kakkabe masa wannan kura ko ya sanya ruwa ya wanke shi, idan ya fadi shi ne zai dauka ya maida shi wurin. Ya zamanto daidai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake daukan dawainiyar bayinsa bayan da za a yi su daidai. Wannan misali ne Ubangiji ta'ala yake sanya mana tsakanin shi, wato da wasu abubuwa waɗanda aka rike su a matsayin alloli ake bauta musu. Haka idan ka koma can cikin suratul Nahl, Ubangiji ta'ala yake cewa wa daraballahu masalan rajulayn ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawla aina ma yuwajjihu la yati bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Ke cewa Ubangiji ta'ala ya sanya misalin mazaje guda biyu, ahaduhuma abkam, ɗayan su wato bebe ne, shi in yayi magana ba a fahimtar me yake faɗa. An gane ku? Ba a fahimtar me yake faɗa, shikenan bai ya kuma in an faɗa masa kuma baya fahimta, shine yace la yaqdiru ala shay'in, ba shi da iko akan komai, shi bai isa ba yayi magana a gane, kuma shi bai isa ba in an masa magana ya gane. Sai yace wa huwa kallun ala mawla, wanda matsayinsa nauyi ne akan mai gidan shi, wanda yake mai kula da shi, mai daukan al'amarin shi, aina ma yuwajjihu, duk inda ya fuskantar da shi ya aika shi je kana je kana, la yati bi khair, baya zawa da wani alkhairi. Ubangiji ta'ala yace hal yastawi huwa, yace shin yanzu wannan yayi daidai da wa man ya'muru bil adli, da wanda ke umarni game da tabbatar da adalci, wa huwa ala siratin mustaqim, wanda shine yake shiryar da ku zuwa tafarki wanda yake madaidaici. Nan wasu malamai suka ce misali ne Ubangiji ta'ala yake sanyawa tsakanin shi da gunki. An gane ku? Duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah, Ubangiji ta'ala yana ji yana gani. An gane ku? Sannan kuma Ubangiji ta'ala shi ke sadar da alkhairi zuwa ga bayinsa. Shin yayi daidai da gunki wanda shi bebe ne, in an faɗa masa baya fahimta, kuma shi bai isa ba ya faɗa balantana a fahimta, wanda kuma ya zamanto nauyi ne akan mai shi, sai dai mai shi ya dauke shi ya kai shi ya ajiye shi inda yake bukata, amma shi bai isa ba ya dau wata dawainiya ta shi. Dan haka shine sai ya ce wa ja'alu lillahi shuraka, tabbas wato mushrikai sun sanya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abokan tarayya, ma'ana su ne gumaka waɗanda suke sarrafa musu ibada. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul sammuhu, wato ce da su sammuhun, ku gaya mun wato sunayen gumakan naku da sifofinsu, ku bayyana mun inji. An gane ku? Kul sammuhun, Ubangiji ta'ala ya ce ce da su ku bayyana mun sifofin gumakan naku da sunayensu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi, shin koko kuna ba Allah labari ne dangane da abin da bai yi sani game da shi a ban kasa? In kun ce kuna ba Allah labari dangane da abu wanda yake wato kuye a cikin kasa, wannan abu ne wanda yake muhali, yaya za a yi kusan abin da yake cikin kasa balantana ku ba Allah labari? An bi zahirin min alqaul, ko kuma kuna ba Allah labari ne da wani abu wanda yake bayyananne na fada wanda kowa ya san shi? An gane ku? Sai ya ce to kenan, anan shine yace an bi zahirin min alqaul, ko kuma kuna ba Allah labari ne dangane da abin da yake zahiri wato na fada in har haka ne to Allah bai san ba da cewa yana da wani abokin tarayya a sama ko a ƙasa. An gane ko Ubangiji Ta'ala bai san da cewa yana da wani abokin tarayya, ma'ana wanda ya cancanta a sarrafa masa na ibada, a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Don haka sai ya ce bal zuyyina lil ladina kafaru makruhu, bari dai waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu wato an kawata musu wato makircinsu. Menene an kawata musu kasancewar anan makircin da suka kulla? Ubangiji subhanahu wataala ya kawata musu suna ganin cewa sun sha, wanda kuma wannan ta lalace ta Ubangiji subhanahu wataala domin su kara zurmuwa a cikin tabewa da halaka. Sai ce wasuddu anis sabi, don haka sai aka juyar da su daga tafarki wanda yake na gaskiya, ko da sun ganshi to ba sa iya bi. Ubangiji Ta'ala kenan ya tushe musu basira. Sai ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had, yace duk wanda Allah ya batar da shi to babu wani mai shiryar da shi, domin shiriya a hannun Allah take, hidayatut tawfiq. An gane ko Allah shi yake ma bawansa dace dangane da bin tafarki wanda yake na gaskiya, illa kawai manzanni da waɗanda suka biyo bayan su na malamai shine illa iya abin da yake kansu shine su bayyana maka tafarki wanda yake na shiriya, wanda Allah ya masa dace ya bi, wanda kuma Allah ya nufaci shi da tabewa da halaka wato ya juya baya. Don haka kenan anan makircinsu ne da Allah ya kawata musu shine ya kai su a ƙarshe Allah ya juyar da su daga tafarki wanda yake na gaskiya, ko da sun gan shi to ba sa bi. Don haka sai ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had, duk wanda Allah ya batar da shi to babu wani mai shiryar da shi. Lahum, Ubangiji Ta'ala ya ce na gare su azabun, azaba ta musamman fil hayatid dunya, wato a rayuwa ta duniya shine kisa wato da riba cewa su zama bayi. Wala azabul akhirati, lalle azaba wato ta lahira a shakku Allah ya ce ita ce mafi tsanani, ita ce mafi wahala. Wa ma lahum min Allahi min wa, kuma babu ba su da wani wanda yake mai ba da kariya game da azabar Allah wanda zai hana Allah ya azabtar da su, ba su da shi. An gane ko lafazin wa an ciro shi ne daga al-muqaya, ba su da wani wanda zai ba su kariya game da azabar Allah. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين ندعوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Wato Ubangiji Ta'ala ke faɗa matsalul jannatin da tiwu idan muttaqun, misalin aljanna wadda aka ma masu tsoron Allah alkawalinta. Almuttaqun su ne waɗanda suka tsara dokokin Ubangijinsu, abinda Allah ya umarce su na yi suna yi bakin gwargwado, abinda aka hane su suna hannuwa har mutuwa ta cin musu akan haka. To waɗannan su ne Ubangiji Ta'ala ya musu alƙawarin aljanna. Shine ya ce matsalul jannatin lati wu'idal muttaqun, misalin aljanna wadda aka ma masu taqawa wato alƙawarinta. tajarimin tahti har ana haru ubangiji ta'ala yace ƙuramu na gudana karkashin itacenta da benayenta ukuluha ya'yan itacen wannan aljanna da'imun ubangiji ta'ala yace madawwama ne ba sa yankewa har abadan abada wadhilluha haka nan inwarta ita ma madawwamiya ce ba ta gushewa kuma inuwa ce wadda ba ta da cizara ubangiji ta'ala sai yace tilka wannan aljanna uqubal ladina taqaw wato ita ce karshen waɗanda suka tsara dokokin ubangijinsu a rayuwarsu ta duniya wa uqubal kafirin annar karshen kafirai kuwa ubangiji ta'ala yace ita ce wuta wannan aya bushara ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yi ga mu'minai cewa duk waɗanda suka tsara dokokinsa to makomarsu ita ce aljanna wanda wannan aljanna kaɗan daga cikin abin da yake cikinta na ni'ima shine anan Allah ya zana mana cewa ukuluha da'imu ya'yan itacenta wato madawwama ba sa yankewa sabanin ya'yan itace a nan duniya so da yawa zaka samu su ya'yan itace sai a lokacin rani ake samun su a lokacin damuna ba a samun su wasu ya'yan itacen sai a lokacin damuna a lokacin rani babu su an gane ko kenan bambancin ni'ima ta aljanna da ta duniya ni'ima ta aljanna ba ta yankewa daidai da kyautawar ido sannan kasancewar inuwa ta aljanna ita ma inuwa ce wadda take dindindin ba ta gushewa sabanin inuwa wadda take ta duniya tana gushewa da gushewar rana sannan inuwa ta duniya kuma tana da cizara ma'ana idan ka shiga wata inuwa rabi inuwa rabi wato rana amma inuwa ta aljanna ba ta gushewa sannan kuma ba ta da cizara to dan haka kasancewar wannan kuma yana ɗaya daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda aljanna har abada ba ta gushewa duk abinda Allah ya tanada na ni'ima a aljanna bai ya karewa sabani ga jahamiya su sun tafi akan cewa za a wayi gari ni'imar aljanna za ta kare ta gushe wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke ƙara tabbatar da cewa wuta da aljanna tuntunu ubangiji subhanahu wata'ala ya tanade su an gane ko sabani ga mu'tazila su a iya aqidarsu suna ganin rashin hikima ne a ce wuta da aljanna a yanzu ma akwai su suka ce misali mutum ne ya gina gida ya shirya komai na jin daɗi sai ya sanya dan makulli ya kulle gidan ya ce sai bayan shekara dari zai tare a wannan gida su a iya hankalinsu suna ganin rashin hikima ne a ce wuta da aljanna a yanzu ma akwai su wanda kasancewar su daman yana ɗaya daga cikin abin da suke gina aqidarsu akan duk abin da ya saba ma hankali na nasi to za su maida shi gefe su gabatar da hankali a kan shi su kuma ahlus sunna wal jamaa nasi shike gaba da hankali in hankali ya saba ma nasi to dole hankali ya ja baya abinda Allah ya faɗa da manzonsa shi yake gaba koda hankali bai gano ba hikima a karkashin sa to dan haka dalilai ku sun tabbatar da wuta da aljanna tuntuna Allah ya hadice su samu muni dan haka ubangiji ta'ala yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin ubangiji ta'ala yace ku yi gaggawa izuwa samun gafara ta musamman daga wajen ubangiji ku dadayin gaggawa izuwa wata aljanna wanda fadin ta ya kai fadin samai da kasai ubangiji ta'ala sai yace u iddat lil muttaqin wannan aljanna tuntuna an tanade ta ga masu takawa sune waɗanda suke tsara dokokin ubangijinsu haka can cikin suratul hadid yake cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim wannan kenan abin da ya shafi aljanna ita ma wuta ubangiji ta'ala ya bada labarin cewa tuntuna an tanade ta kamar yanda yake cewa fattaqun nar allati wa quduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna ra'ayin ayi wanda ya gabata a darasin mu na Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin salatu kusufi shams sallah ta dishewar hasken rana sahabbai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a firgice wato ya jayo da baya zuwa jimawa kuma sai suka ga yayi gaba sannan sai suka ga kuma ya meka hannun shi yana murmushi ya meka hannun shi kamar zai ciro wani abu ana gama sallah sai suka ce ya rasulullahi mun ga wani abu game da kai sabani yanda muka sani mun ga ka sha baya a firgice kuma zuwa jimawa sai kai gaba har ma kana famar ciro wani abu menene ya faru manzo Allah yake cewa a wannan matsayi nawa yace Allah sai da ya nuna mun wuta yace wallahi ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi muni sama da wuta da Allah ya nuna mun aiki yace don haka kowa ga na ja baya a fankice gaba da kuka ga nayi yace aljanna ce Allah ya nuna mun ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi kayatarwa sama da aljanna yace kuma hannu da kowa ga na meka manzo Allah yace nayi famar in ciro wato wani dimshe na ƴaƴan itacen aljanna yace inda aka sake ne ciro manzo Allah yace har duniya ta tashi za ku ci gaba da cin shi ba zai kare ba kaga wannan nassi ne a bayyana wanda ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa aljannatu wan nar mawjudatan samamu ne suna nan kuma wala yafniyan kuma ba sa karewa har abadan abada don haka nan Allah yace ukuluha da'imun ƴaƴan itacen aljanna abinda ake nihi da ukul bi ma'ana alma'kul abinda ake nihi anan ƴaƴan itacen aljanna kamar yanda yace tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha shine yace ukuluha ƴaƴan itacen ta da'imun ubangiji ta'ala yace madawwama ne ba sa yankewa sabani na duniya wani ƴaƴan itacen wani lokaci a samu wani lokaci a rasa sannan sai yace wa dhilluha haka nan inuwar ta kenan sai ka kaddara labarin da'imun inuwar ta ma madawwamiya ce kenan ba ta gushewa sabani inuwa ta duniya tana gushewa da gushewar rana sai yace tilka ita wannan aljanna uqubal ladina taqau ita ce karshen waɗanda suka tsara dokokin ubangijinsu wa uqubal kafirina nar ubangiji ta'ala yace karshen kafirai ko ita ce wuta kaga anan kuma tsawatarwa ce ubangiji subhanahu wata'ala ya mana kenan a wannan aya Allah ya hada mana kwadaitarwa da tsawatarwa a gaba ta farko wannan kwadaitarwa ce kenan sai mu zage damtse mu yi ayyukan da za su sanya mu dace da gidan aljanna karshen kafirai ko wuta wannan tsawatarwa ce ubangiji subhanahu wata'ala yake mana duk aikin da zai zame ma bawa sababin shiga wuta a gobe kiyama sai mu nisance shi sai yace wallazina atainahumul kitaba waɗanda wato muka ba su wato wannan littafi shine alqur'ani yafrahuna bima unzila ilayka ubangiji ta'ala yace suna farin ciki suna murna dangane da abinda aka saukar maka na alqur'ani kenan su ne mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su idan kana so ka ga walwalansu da farin cikinsu to a ce wani sako daga wajen Allah ya zo an gane ku a ce wani sako ya zo daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala shine yace wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiru mu'minai idan wata aya ta sauka wahayi ya sauka daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wannan wahayi da ya sauka sai ya kara musu imani akan imanin da suke da shi wa hum yastabshirun sai ga maka su suna ba junansu albishir cewa Allah ya turo wani sako na musamman don haka kasancewar Abubakar Allah ya kara masa yadda da Umar sun tafi ziyarar wato wannan daga cikin wadda ta shayar Ummu Aiman wadda ta shayar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kai mata ziyara wata rana suka kai mata ziyara sai suka tarar da ita tana ta kuka da ta gansu sai ta yi fashe da kuka sai suke tambayar ta me yake sanya ki kuka shin baki san da cewa ba abin da ke wajen Allah yafi alkhairi ga manzansa sama da abin da ya bari a duniya tace na san da haka tace ba ina kuka bane ba akan rashin sanin haka tace ina kuka ne akan yankewar wahayi ina kuka ne akan yankewar wahayi saboda shi mumini ba abin da yake faranta masa rai face a samu wani sabon sako daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala to shine anan yace wallazina atainahumul kitaba wadanda muka basu wato littafi na alqur'ani kenan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafrahuna Ubangiji ta'ala yace suna farin ciki suna murna bima unzila ilaika dangane da abin da aka saukar maka na alqur'ani sai yace wa min al-ahzabi wato daga cikin jama'u waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kafirce ma Ubangijin da ya turo shi man yunkiru ba akwai wanda ke musan wani bangare na alqur'ani kenan yayi imani da wani bangaren kuma ya kafirce masa shine malamai suka ce wannan na nuna kenan kamar yanda abin da ya gabata wanda su sun kafirce ma sunan Allah Ar-Rahman kamar yanda yace wa hum yakfuruna bir-Rahman an gane sun yarda kenan da wani bangare na Al-Qur'ani abubuwan da Allah ya zana musamman daga cikin sunayensa amma wani bangaren sun kafirce masa kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa hum bi zikri Rahman hum kafiru su game da ambaton Ar-Rahman wato sun kafirce idan aka ce musu ku yi sujada ga Ar-Rahman sai su ce wa man Rahman wai za kila da mu sujudu lir Rahmani qalu wa man Rahman ana sujudu lima ta'muruna wa zadahum nufura to shine anan yace wa min al ahzabi wato daga cikin jama'u waɗanda suka kafirce ma alqur'ani an gane wanda suka kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala an ambace su cewa al ahzab domin sun kulla kawance akan yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yahudawa da ƴan mushaw da mushrikai gaba ɗaya suka hade kai domin yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah ya kiraye su da sunan al-ahzab kamar yanda sura ce ta musamman suratul ahzab shine yace wa min al-ahzabi daga cikin jama'u sune yahudawa da ƴan mushaw da sauran mushrikai man yunkiru ba akwai wanda ke inkarin wato sharin alqur'ani kenan ba su yarda da wani bangare amma kuma sun yarda da wani bangare Ubangiji ta'ala yace kul ce da su inna ma umirtu kusan da cewa kadai ni dai an umarce ne ana abudallaha na kadai ta Ubangiji na a cikin ibada wala ushrika bi wato kada na sanya masa kishiya a cikin abin da yake hakkinsa gane ko wala ushrika bihi kada na hada bautarsa wato da wani don haka kaga bauta ma Allah Subhanahu wa ta'ala shi kadai baya wadatuwa dole sai ka ne san ci shirka an gane ko sannan zai tabbata cewa kai bawa ne mai tsantsanta ibada ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala don haka yace kul inna ma umirtu ce da su ni an umarce ne an a'budallaha na kadaita Ubangiji na a cikin ibada wala ushrika bi wato bazan hada bautarsa da wani ilaihi ad'u zuwa gare shi ne nake kiran jama'a cewa su kadaita shi a cikin ibada wa ilaihi ma'ab kuma makoma ta zuwa gare shi ne wa kadhalika anzalna hukuman arabiyya Ubangiji ta'ala yace kamar yanda wato muka saukar da littattafai ga waɗanda suka gabace ka na manzanni anzalna hukuman arabiyya haka wannan littafi da ka zo da shi Allah ya ce mu ne muka saukar da shi littafi ne wanda yake ma'abucin hikima arabiyyan kuma wanda yake yare na larabci lafazin hukuman anan abinda ake nihi al-hikima kamar yanda ya ce wa atayna hukuma sabiyya an gane ko da hukuman da arabiyyan anan halan ne na damirkin anzalnahu don haka arabiyyan ba sifa bace ba ta hukuman domin ita hikima ba a siffanta al'umma da ita sai dai a siffanta kenan wani abu na musamman shine kenan ai annahu hikmatun kenan mu'abbaratun anha bil arabiyya, alqur'ani matsayin shi hikima ce wanda ubangiji ta'ala yayi bayanin ta da yare wanda yake na larabci. Shine yace wa kadhalika, kenan haka nan, kamar yanda muka saukar da wato wannan alqur'ani zuwa gare ka, kenan wasu daga cikin jama'u suka yi inkarin wani bangare na alqur'ani. Ubangiji ta'ala yace anzalnahu, yace mun saukar da shi hukuman arabiyya, littafi ne kenan wanda yake ma'abucin hikima kuma da harshe wanda yake da larabci. Ko kuma ya zamantu wa kadhalika anzalnahu, kamar yanda muka saukar da littattafai ga waɗanda suka gabace ka na manzanni, kenan da yaran mutanen su, anzalnahu, haka wannan littafi na alqur'ani muka saukar da shi gare ka. Hukuman littafi ne ma'abucin hikima arabiyyan, kuma wanda yake da yare na larabci, domin jama'ar ka kenan su fahimci abinda zaka faɗa musu. Kamar yanda yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika li takuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, wanda kuma ka'ida duk manzannin da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yana turo su ne da yaran da mutanen su suke yi domin su fahimci abin da za su faɗa musu. Kamar yanda yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu, shine anan yace wa kadhalika, kamar yanda muka turo manzanni zuwa ga mutanen su kenan da yaran su, anzalnahu hukuman arabiyya, haka wannan alqur'ani mun saukar da shi littafi ne ma'abuci hikima kuma da yare wanda yake na larabci. Wada inittaba'ata ahwa'ahum, ubangiji ta'ala yace in har ka bi son zuciyarsu dangane da abin da suke kiranka, ba'da ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da ya zo maka na ilimi daga wajen ubangijinka, shine na kadaita shi a cikin ibada, malaka min Allahi min waliyin walawa, baka da wani masoyi wanda zai jibinci lamarinka, min Allahi wato game da azabar Allah walawa, kuma baka da wani mai bada kariya wanda zai hana Allah ya azabtar da kai. Wannan wato tsakuwa ce ake taunawa dan aya ta ji tsoro, ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato zai juya baya ya bi son zuciyar wasu bayan ilimin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi wahayin da Allah ya saukar masa. An gane ku? Wannan kenan ana nihi al'ummarsa, kamar yanda can irin wannan kashidi da barazana Ubangiji ta'ala yama manzansa yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ubangiji ta'ala yace walaqad uhiya ilayka, tabbas an yi maka wahayi, wa ila alladhina min qablika, kamar yanda aka yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka na manzanni, la in ashrakta, ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata, in har ka hada bautata da wani kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ubangiji ta'ala yace la yahaba qanna amalu, tabbas wato aikin ka gaba ɗaya zai baci, zai zube ba lada a gobe kiyama, wala takunanna min al-khasirin, kuma zaka zamanto daga cikin tabaffi wanda makomar su ita ce wuta, bayan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada bautar Allah da wani, domin Allah ya bashi tsaro da kariya. Kenan wa ake nihi anan al'ummarsa? Haka kamar yanda Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati, ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kaga ma ubangijinsa abinda Allah bai faɗa ba, a nan ana nihi kenan da al'ummarsa waɗanda suka yi imani. To dan haka shine anan yace wala inittaba'ata ahwa'ahum, Allah yace na rantsi da girma na da buwayata, in har ka bi son zukatansu ba'da ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da yazo maka na ilimi shine wahayin da Ubangiji ya yi maka, malaka min Allahi, baka da game da azabar Allah min waliyyi, wani mataimaki wanda zai jibinci lamarinka, walawa ko wani mai kiwo wanda zai baka kariya game da azabarsa. Walaqad arsalna rusulan min qablik, tabbas ubangiji ta'ala yace mun turo da manzanni gabaninka, waja'alna lahum azwajan wa zurriya, wadannan manzanni ubangiji ta'ala yace mun sanya musu matiki wa zurriya, wato da zuri'a sune ƴaƴa da jikoki. An gane ku? kenan kai ma ku manzo ne wanda yake daga cikin jumullar manzanni dan kai aure wannan ba abun aibantawa bane ba dan kai aure ka haifafa wannan ba abun aibantawa bane kamar yanda suke aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wato yawan mata da manzon Allah ya tara duka matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura a rayuwarsa mata 11 ne ya mutu ya bar mace 9 to duk auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi inda zaka gududdigi ba aure bane ba haka kawai saboda tsabar shahawa duk matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura akwai hikima a gargashin aurenta an gane ko ta wannan hanya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wato magoya baya waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin yada addinin musulunci inda dan shahawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya auri matansa to ai menene zai kai shi auren bazawarai duka a matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura gaba daya Aisha ita kadai ce manzon Allah ya aure ta a matsayin budurwa dan haka akwai littafi na musamman da wani malami ya wallafa akan hikima game da wato mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita hikimomin da suke karkashin wannan aure-aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to dan haka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke kwadaitarwa game da yin aure aure sunna ce ta manzannin Allah subhanahu wataala dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnar shi ya kwadaitar akan yin aure kamar yanda yake cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawmal qiyama ko aure wato mata waɗanda suke masu tsananin kauna masu matukar kauna ga mazajinsu sannan mata waɗanda suke masu yawan aihuwa manzon Allah yace domin nama al-ummu al-fahri da yawan ku a ranar kiyama kaga wannan kwadaitarwa ce da zaburarsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'minai wato game da cewa su yi aure dan haka a musulunci babu ruhubaniyanci shine at-tabattul mutun ya yanke game da alaka da aure yace kawai shi haka zai zauna wannan a musulunci babu shi kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim wato wasu daga cikin sahabbai irin su Usman ibn Maz'un sun nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izinin su ma kansu daddaka domin shahawa ta gushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a haka kuma mutane uku waɗanda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ibadar da yake a cikin gida da aka ba su labari sai suka ga kankantar wannan ibada suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa da abin da ya jinkiri waɗannan mutane uku kowa ya ci ma kansa alwashi ɗaya daga cikin su cayi shi da aure an kare wanda a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu shi wanda yace iya rayuwar shi zai wuni da azumi manzon Allah yace ka san da cewa ina azumi kuma ina hutawa wanda yace shi iya rayuwar shi ya nade shin fudar bacci kwana sallah manzon Allah yace ka san da cewa ina tashi cikin dare ne salloli kuma ina kwantawa ne bacci wanda yace ba ruwan shi da aure manzon Allah yace masa wa atazawwajun nisa sai yace fa man ragiba an sunnati falaysa minni kuma ina auren mata duk wanda yake mace sunna ta manzon Allah yace baya daga cikin mabiya da dan haka anan wannan aya sai ka sanya ta a layin ayoyin da suke kwadaitarwa game da yin aure shine Allah yace wa laqad arsalna rusulan min qablik tabbas mun turo da manzanni gabaninka waja'alna lahum azwajan wa zurriya waɗannan manzanni Allah yace mun sanya musu mateki da zuri'a ma'ana ƴaƴa da jikoki wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah ubangiji ta'ala yace bai saukaka ba ga wani manzo daga cikin manzanni an ya'tiya bi ayatin da zai zo da wata mu'jiza kamar yanda jama'ar sa suka kaga illa bi iznillah sai da iznin Allah an gane ko ba manzo bane haka kawai daga an ce mu'jiza yace ku amsa to anan manzo ne fa Allah yake gaya mana yace wa ma kana li rasulin yace bai dace ba bai saukaka ba ga wani manzo daga cikin manzanni an ya atiya bi ayatin wato ya zo da wata mu'jiza kamar yanda jama'arsa suka kaga illa bi iznillahi sai da iznin Allah. Shin yanzu lokacin da mutanen Annabi Salih suka ce ba za su yi imani da shi sai ya fitar musu da taguwa daga cikin fanduzi, kuma taguwar da za ta iya shayar da dukkan jama'a da nonanta, kuma za ta iya shanye ruwan garin, kuma ta fito danta yana biyu. Take yanki Annabi Salih ya fito musu da abin da suka nema, sai da ya roki Ubangijinsa, ya faɗa ma Ubangijinsa tare da cewa ya fi shi sani ga abin da jama'arsa suke nema, cewa in har ya zo musu da wannan taguwa za su yi imani da shi. Ubangiji ta'ala ya karfafe shi da wannan mu'jiza. To duk manzon da ka sani bai isa ba a karan kanshi ya zo da wata mu'jiza abinda mutanen shi suka kaga sai da izinin Allah. To don haka duk wanda ya ce zai nuna muku karama, to kada ku tabbatar da wali ta kashi. Ita ma karama, mu'jiza ma an ce manzo bai isa ba ya gwada sai da izinin Allah. To haka ita ma karama, kasancewar Allah ne a ganin damar shi yake gudanar da ita a hannun waliyan shi. Amma ba haka ba shi wali da yake cewa bari in nuna muku karama, a'a, idan ya nuna muku to wannan ruhai da ne daba-daba ne. Shi kanshi wannan karama tana gudana sai in ta tabbata, sannan ya san abin ya tabbata. An gane ko ba a haka bane ba kawai bari in nuna muku kaza. To shi ne sai yake cewa li kulli ajalin kitab, wato na ga dukkan wato wani abu wanda Allah ya hukunta, wato yana da littafi wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta ya kayyade masa lokaci, kuma ba zai ketare lokacin da Allah ya kayyade. Li kulli ajalin kitab, wato na ga dukkan wani lokaci abinda Allah ya hukunta kenan, yana da kitab, wato littafi na musamman da Allah ya rubuta cewa abu kaza zai wakana a lokaci kaza. Kafin wannan lokacin abun ba zai wakana ba, kuma abun ba zai ketare wannan lokaci ba. Ko kuma ya zamanto kenan li kulli ajalin kitab, kamar yadda wasu malamai suka ce akwai takdir, akwai takdim da ta'khir, kenan ai li kulli kitabin ajalun, kenan kowane littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar ma manzanni to yana da lokaci, bakin iya lokacin da Allah ya kayyade masa. An gane ko? A Taura akwai lokacin ta, shine lokacin Annabi Musa. Aka zo Injila, ita ma lokacin ta yazo ya wuce. Kenan a yanzu lokaci ne wanda yake na Alkur'ani, Alkur'ani fa sai ya dangana da Alkiyama, shine lokacin da Allah ya kayyade masa. Kenan li kulli kitabin ajalun, shine suka ce akwai takdim da ta'khir. Ko kuma li kulli ajalin, na ga dukkan wani abu da Allah ya yi nihin hukuntawa kenan kitab, akwai littafi da Allah ya rubuta ya kayyade masa lokaci wanda ba zai ketare ba. Sai ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, ko kuma wa yuthabbit, kamar yadda yake cikin qira'a ta warash. Yamhullahu ma yasha'u, Ubangiji ta'ala na shafi abin da yake son, yake son shafe shi, wa yuthbit, kuma yana tabbatar da abin da yake nihin tabbatarwa. Dangane da wannan gaba, wato malamai suna da maganganu mai Allah yake nihi da yace yamhullahu ma yasha'u, Ubangiji ta'ala shike shafe abin da yake son shafewa, wa yuthbitu, kuma shike tabbatar da abin da yake nihin tabbatarwa. Sa'id ibn Jubair da Qatada suka ce abinda ake nihi Allah na shafe abin da yake son shafewa na shari'a. An gane ko? Da wani abu wanda yake farilla ne, Ubangiji ta'ala sai ya goge farillancin sa, ya canza shi da wani abu, kamar yadda yace ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw misliha, wa yuthbit, kuma yana tabbatar da abin da yake son tabbatar da shi, kenan hukuncin da Ubangiji ta'ala baya nufin shafewa. Kenan wannan shafewa da tabbatarwa sun kebance shi da dangane bangaren abin da ya shafi shari'a kenan, dokoki, wani abun Allah ya shafe shi ya canza shi da wani abu, wani kuma a bar shi kamar yadda yake. Abdullahi dan Abbas yace komai da ka sani Allah yana shafewa, wato sai dai abubuwa hudu: arziki da ajali da azurta da kuma tsiyata. Wato iya abinda Allah ya yanka ma bawa na arziki, to wannan ba a shafe shi. Hakanin kwanuka na rayuwa wanda Allah ya yanka ma bawa, su ma wannan ba a canzawa. Hakanin kasancewar dan aljanna ne ko dan wuta, wannan shi ma ba a canzawa. Dalili akan haka hadisin da yake cikin Sahihu Muslim, wato hadisin Huzaifa ibn Usayd, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, wato idan maniyi ya tabbata a cikin mahaifar mace kwana 40, wato Ubangiji Ta'ala yana turo da mala'ika na musamman. Wannan mala'ika sai ya faɗa ya ce, ya Ubangiji na, shin wannan ɗa da kake nihin halitta matsiyaci ne ɗan wuta ko kuma ɗan aljanna ne? Ubangiji Ta'ala sai ya bashi labarin ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne, mala'ika sai ya rubuta. Sannan kuma sai ya yi tambaya, shin namiji ne ko mace? Sai a bashi labari sai ya rubuta. Sannan sai ya yi tambaya, menene aikinsa? Aiki ne na ɗan aljanna ko aiki ne na ɗan wuta? Ubangiji Ta'ala ya faɗa masa sai ya rubuta. Sai ya tambaya, menene ajalinsa, menene arzikinsa? Sai a faɗa masa, wannan mala'ika sai ya rubuta. Manzon Allah ya ce, thumma tuqu was-suhuf, wannan takaddu sai a linke su, wala yuzadu wala yunqas, wala yuzadu fiha wala yunqas. Manzon Allah ya ce, ba a karawa a cikin wannan takarda kuma ba a ragewa. To dan haka karkashin wannan hadisi shine Abdullahi dan Abbas ya ce, duk abin da ka sani Allah yana shafe abin da ya ga dama, ya tabbatar da abin da ya ga dama, amma banda abubuwa hudu, arzikin da Allah ya yanka ma bawa, to ba maganar a canza. Kwanukan rayuwa da Allah ya yanka ma bawa, su ma ba maganar canji. Kasancewar dan aljanna ne, shi ma ba maganar canji. In dan wuta ne, shi ma wannan ba maganar canji. An gane ko? Wasu malamai suka ce, abinda ake nihi da yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, wato cewa mala'iku wanda Allah ya wakilta su da bawa, masu rubuta ayyuka na 'ya'yan Adam da maganganunsu, wato daga cikin waɗannan littafi Allah yana shafi duk abinda babu lada, ba zunubi a kansa. An gane ko? Kamar irin maganganu na ɗan Adam da zai ce, na ci abinci ko na sha abin sha ko na shiga gida ko na fita daga gida. Kaga wannan maganganu ne wanda babu lada a kansu kuma babu zunubi. To amma duk abin da yake da lada da zunubi kenan su ne Allah yake tabbatarwa. Kenan da yace yamhullahu, Allah na shafi ma ya sha'u abin da yake son, yake son shafewa. Kenan abin da yake cikin littattafan ayyukan bayi, abin da babu lada ba zunubi. Wa yusbit, Ubangiji Ta'ala na tabbatar da abin da yake nihin tabbatarwa kenan dukkan maganganun 'ya'yan Adam, wato da ayyukansu wanda ke akwai lada da zunubi a kansu. Shine sai ya ce, wa indahu ummul kitab, wato tushen littafi na alqur'ani a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Abinda ake nihi da ummul kitab shine lauhul mahfuz. An gane ko? Al-ummu abinda ake nihi bi ma'ana al-asal, ita kanta uwa, ba a ce mata ba uwa domin kasancewar ita ce tushen, wato da shine yace, wa indahu, a wajen Ubangiji ne ke akwai ummul kitab, wato shine uwar littafi kenan, shine lauhul mahfuz. Domin asalin alqur'ani an ciro shi ne daga lauhul mahfuz, kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda. Ubangiji Ta'ala ya saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza, sannan kuma daga baitul izza Ubangiji Ta'ala ya wakilta Jibrilu alaihi salam dangane da ciro wannan alqur'ani a zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da aka kwashe shekara 23, ko mu ce shekara 22 da wata 6. Shine yace, wa inda ku ummul kitab, wato tushen littafi a wajen Ubangiji subhanahu wataala yake, shine lauhul mahfuz, wanda ba a canzawa a cikin shi. Duk abinda Allah ya tabbatar da shi, to haka ne, ba a canza abinda yake cikin wannan littafi. Sai ya ce, wa in ma nuriyannaka ba'dal ladhina iduhum, Ubangiji Ta'ala ya ce, ko kun nuna maka sharan abinda muke musu alkawali na azaba kafin mutuwarka, kenan mu nuna maka abinda muke musu alkawali na azaba. Auna tawaffayannaka, Ubangiji Ta'ala ya ce, ko kuma mu karbi rayuwarka kafin mu azabtar da su. Fa innama alaikal balaq, Ubangiji Ta'ala ya ce, ka san da cewa kadai abinda yake kanka shine isar da sako. Wa alaina alhisab, lissafi da sakamako Allah ya ce abu ne wanda yake kanmu, mu ne zamu lissafa ayyukansu, mu sakauta musu da abin da suka cancanta a ranar kiyama. nan Allah subhanahu wataala na nuna mana cewa shi mai kira zuwa ga addinin Allah ya san da cewa ga iya abin da yake kai shi, kuma kada yayi gaugawa. An gane ko iya abin da yake kan manzannin Allah shine isar da sako. Shiriya wannan a hannun Allah take. In Allah ya ga dama kenan kana rayi, Allah ya nuna maka kenan ƴaƴan itacen da ka dasa kaga sun girma sun yi gure sun yi ƴaƴa, ko kuma ya zamanto sai bayan wucewarka. Haka duk waɗanda suka yi mu'arada da manzannin Allah shine Allah yake nunawa a nan. In ma Allah ya nuna ma manzansa wato azabar da abin da yake musu alƙawari na azaba kafin Allah ya karɓi rayuwar shi, kamar yadda suke kalubalantar shi suke cewa in har manzo ne da gaskiya to ya zo musu da abin da yake musu alƙawari. Fa'ati na bi mata iduna in kunta minas sadiqin. To dan haka anan shine sai Allah ya ce auna tawaffayannaka, ko kuma mu karɓi rayuwarka kenan kafin saukar azaba gare su. Fa innama, ka san da cewa kadai alaikal bala, isar da sako shine abin da yake kanka. Wa alaina alhisab, lissafa ayyukansu da sakamako abu ne wanda yake kanmu. Awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min aqrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab wa qad makara alladhina min qablihim falillahi al-makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamu al-kuffaru liman uquba ad-dar wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ubangiji ta'ala ya ce awalam yarau anna na'ti al-ardha, shin ba su san da cewa mu ke zo ma kasa nan kusuha mu tauye ta min atrafiha wato daga sasanninta. Wai ba su san da cewa kasa mu ke zo mata wato ta sasanninta mu ringa tauye ta. Tauye kasa ta bangaren sasanninta wato shine galaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake bashi akan makiyin shi. An gane ko? Yau in aka ci gari kaza ya shiga karkashin daula ta musulunci hallo gobe gaba ake. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya karbe shi daula ta musulunci sai da ta fadada, wanda Abubakar Allah ya kara masa yadda da ya zamanto khalifa wannan aiki ya ci gaba. Haka nan Umar Allah ya kara masa yadda, haka nan Usman, haka nan Ali, gaba ɗayan su waɗannan khalifofi suna da futuhat wanda kara fadada musulunci a sasannin duniya. Dan haka anan da yace nan kusuha min atrafiha, shin ba su san da cewa kasa mu muke zo mata muke tauye ta daga sasanninta. Ma'ana shine kenan idan aka ci gari na kafirci ya koma daula ta musulunci kenan anan an tauye kasa ne daga gefinta, kenan ana ƙara fadadawa, kenan musulunci yana ƙara fadada. Haka wato su Abdullahi dan Abbas da wasu jama'a daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara wannan aya, kenan fadada musulunci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, wanda a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci sai da ya dangana wato mahudar rana da mafadarta, kamar yadda Allah ya nuna masa ya masa alƙawarin haka. Musulmi sai da suka fadada musulunci suka yada shi a duk inda Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Saboda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya yake cewa Ubangiji ta'ala wato ya yankwale mun mahudar rana da mafadarta, yace sai da naga daidai inda wato mulkin al'umma ta zai, mulkin al'umma shi ko shine musulunci. To dan haka sahabbai basu bar duniya ba musulunci sai da suka dangana shi da gabacin duniya da yammacinta. Ko kuma ya zamanto nan kusuha min aqrafiha, kamar yadda wasu malamai suka faɗa, wato shine kenan mutuwar malamai. An gane ko? Mutuwar malamai wannan tauye kasa ne wato game da wato tauye kasa ne daga gefanta, kamar yadda Aba ibn Abi Rabah da wasu daga cikin malamai magabata suka tafi. Dalili akan haka shine hadisin da ke cikin sahihai fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala ba zai karbe ilimi kai tsaye Allah ya zare shi daga bayinsa a wayi gari jama'a su koma jahilai, yace a yace walakin yaqbidu yaqbiduhu bi qabdil ulama, sanadiyar Allah yana karbe ilimi wato a sanadiyar karbar malamai an gane ku mutuwar malamai sai ya ce hatta idza lam yubiki aliman in har Allah aka kai lokacin da bai rage wani malami daga cikin malamai ittakhadha an-nasu ru'usan juhala jama'a sai su riki shugabanni waɗanda suke jahilai fasu'ilu sai ai musu tambaya ta addini fa aftau sai su bada fatawa bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba fa dallu wa aballu a wannan lokaci su sun bace kuma sun batar da jama'a to a karkashin wannan hadisi wasu malamai suka fassara cewa nan kusu hamin adrafi hake ne shine mutuwar malamai tauye kasa daga gefanta don haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa alaikum bil ilmi qabla an yukufa yace ku lazinci ilimi ku neme shi wato kafin a karbe ilimi sai yace wa qabduhu zahabu ahlihi karbe ilimi shine mutuwar masu shi to shine anan ubangiji ta'ala yace awalam yaraw wato wanshin ba su san da cewa anna na'til arda muke zo mu kasa nan kusu ha mu ringa tauye ta min atrafiha wato daga gefanta imma kasancewar ba mu'minai galaba akan kafirai su yi ta cin kasashen su koma daula ta musulunci ko kuma mutuwar malamai sai yace wallahu ya hukumu ubangiji ta'ala shike hukunta hukunci la mu'aqiba li hukumi kuma babu wani mai biyar baya ga hukuncin Allah an gane ku idan Allah ya yanke ya zartar da hukunci to ba wanda ya isa ya biyo baya ya ce ba haka ba la mu'aqiba li hukumi Allah ba shi da mai biyar baya ga hukuncinsa wa huwa sari'ul hisab an gane ku amma sabanin hukunci na duniya idan aka zartar maka da hukunci a wannan koti in dai ba hukuncin Allah bane sai a ce to ka daga in kana da ta cewa to ka kai koti wanda take ta sama tana iya yiwa ita wannan koti ta farko ta baka gaskiya waccan kuma sai ta baka rashin gaskiya ko kuma wannan ta baka rashin gaskiya waccan kuma ta baka gaskiya me yasa saboda damun hukunci ne ra'ayi ne tuka da warwara ke akwai a cikin sa amma ita shari'a ta Allah shari'a ce daya an gane ko a ka'ida ta shari'a ta musulunci in aka zartar da hukunci ba maganar kai gaba sai dai in kana da tabbacin cewa ta kan iya yiwa shi alƙalin da ya zartar da wannan hukunci ya kuskure akan hukuncin shi to shine anan yace wa huwa sari'ul hisab ubangiji ta'ala mai gaugawar hisabi ne a cikin yini daya ubangiji ta'ala zai ma al'umma mutun da aljan da dabobi tun daga Adam har zuwa kiyama a yini dai ubangiji ta'ala zai ma kowa hisabi yace wa qad makara alladhina min qablihim wadanda wato suka gabaci jama'arka ubangiji ta'ala yace tabbas sun kullama kirci game da manzanni na walillahi al-makru jami'a naga Allah sakamakon makircin su gaba daya ko kuma makirci gaba dayan sa wato na Allah ne kenan alkhairi da sharri gaba daya asali halitta ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dai shi sharri ba a jinginawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ladabi falillahi al-makru jami'a sakamakon makircin su naga Allah tabaraka wa ta'ala sai yace ya'lamu ma taksibu kullu nafs ubangiji ta'ala shike da sanin abinda dukkan rai wato take aikatawa na alkhairi ko sharri wasa ya'lamu al-kuffaru liman uqibaddar kafirai da sannu za su yi sanin karshen gida na wane ne wannan kuma sai bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za su san da cewa gida wanda yake na karshe kyakkyawa na wane ne na mu'minai ne shine Allah ya ce wasa ya'lamu al-kuffaru da sannu kafirai za su yi sani liman uqibaddar karshen gida kyakkyawa ita ce aljanna na wane ne nasu ne ko na mu'minai ne wa yaqulu alladhina kafaru wadanda suka kafirce ma ubangiji ta'ala suna fada ga manzansa lasta mursala suka ce kai ba manzo bane ba ma'ana kwata kwata ba su yarda da manzancin sa ba ubangiji ta'ala yace kul ce da su kafa billahi shahidan baini wa bainakum wato Allah ya isa mai shaida tsakani na da ku akan gaskiyar manzanci na shi da ya turo ni ya san da cewa ni manzan shi ne kuma ubangiji ta'ala zai kure makaryaci a ranar kiyama kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ce Ubangiji ta'ala ya isa mai sheda tsakani na da ku kenan akan gaskiyar manzanci na, in kenan ni manzo ne da gaskiya za ku gani, in kuma ƙarya nake ma Allah hallo za ku gani. Wa man indahu ilmul kitab, yace da wanda wato sanin littafi ke wajensa. Wane ne wanda sanin littafi ke wajensa? Wasu malamai suka ce su ne muminan ahlul kitabi, waɗanda suka shaida da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Tare da cewa wasu suka ce Abdullahi ibn Salam, amma wannan shi Abdullahi ibn Salam abi musulunta ba sai bayan an koma wato birnin Madina. Wannan sura kuma sura ce wadda take Makkiya. Kenan anan wa man inda ku ilmul kitab, wato da wanda sanin littafi ke wajensa, in ma ka ce wa man inda ku ilmul kitab shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane kenan, wa man inda ku ilmul kitab shine Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kuma wa man inda ku ilmul kitab, sai ka ce kenan muminai daga cikin ahlul kitabi, waɗanda suka yi imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan su ma sun isa shaida tsakani na da ku. Kenan abinda na zo na faɗa, to sun san da shi. Littafin da ya gabaci Alkur'ani akwai bayani game da sifofi na, kuma da littafin da na zo da shi Alkur'ani, wannan kadai ya isa shaida akan gaskiyar manzanci na. Nan muka zo ƙarshen wannan sura, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.